ثم قال يا معاذ ألا أخبرك أملك لك من ذلك؟ قال أمسك عليك لسانك هذا، فأخذ بلسانه. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة أيضا، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطو بذلك كل يوم جمعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa ko sake saduwa a wannan yammaci na ranar Litinin 24 ga watan Dhulqa'da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1431, wanda kuma ya zo daidai da 1 ga watan 11 miladiya ta 2010. A wannan majalisi namu na mako-mako, inda muke karatu a cikin littafi mai suna Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan, النفر أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، والذي رسول جرم رأيك صلى الله عليه وسلم تنا في قناة كريم بكو إذا أفرم تبس لما كنا لما يشين ده ابن تيمية عليه رحمة الله يلا قولوا من بياني أكن أبن ليشا فيه وليوكي واسوما وليي mutane ne da aka ɗora musu nauyin su bauta wa Allah, su bauta wa Allah ta hanyar tabbatar da tauhidi, su bauta wa Allah ta hanyar tabbatar da ayyukan da suke na wajibi, aka nan su bauta wa Allah su kasance shi ta hanyar barin abubuwan da ya haramta musu, sannan kuma su kasance shi da nafilfilu. Wannan ita ce walittaka, ba wani abu ne daban ba. Waliyai ba su sha bamban da sauran mutane ba, tare da abinda suke ci ko abinda suke sha ko suturar da suke sawa,
ko kuma ta fuskar sana'ar su samun waliyai a cikin malamai ana samun su a cikin attajirai ana samun su a cikin masu mulki ana samun su a cikin talakawa ana samun su a cikin mawadata ana samun su a cikin maza ana samun su a cikin mata babu wani sinfi da aka ce a cikin sa kawai ake samun waliyai banda wani sinfi babu wata gungun al'umma wanda a cikin ta ne kawai ake samun waliyai banda wata ana iya samun su a nan ana iya samun su a can sannan babu wani gari wanda suka ke banta da shi sai a wani gari kadai nan ne ake iya samun waliyi ana iya samun waliyi a duk inda aka samu mu'mini mai tsoron Allah to ita biya yana koro ayoyi da hadisai wadanda suke kara tabbatar da wannan batu inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nusar da sahabbansa akan bautawa Allah da lazumtar ayyukan da'a wanda idan ana magatun waliyai ne to su ne ajin koli in ka dauki annabawa da manzanni to sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun za su biyo baya kuma tun daga kansu ba a taba samun wasu mutane wadanda suke da tsarki da nagarta da tsoron Allah ba kamar su don haka in ana magana waliyai a yanzu indai ba magana annaba da manzanni ake ba in aka faɗi sahabbai to an kai magariyar tukewa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya nusar da sahabbansa akan su bautawa Allah su nizumci aikin da'a bai nuna musu cewa akwai wani mataki ko wani matsayi da za su cin masa ba wanda zai zama a wannan lokacin an sare musu da aikin ibada ko kuma a'a suna da wata dama su yi abin da suke so to cikin hadisan da yake kawowa يا قوم حديث معاذ ابن جبل وقال ايضا لمعاذ راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله وهذا حديث لنا الترمذي الترمذي يرويته شيء اكل امام النسائي سنن الكبرى يرويته هذا الحديث ينن هكذا a cikin مسند امام احمد حديث لنا aka samo shi ta hanyar wa'il shaqiq ibn salama shi kuma daga mu'adh ibn jabal tirmidhi ya hassana hadisin bal ya ce ma hadisi ne sahihi duk da cewa wasu malamai sun ja da shi akan wannan ibara domin isnadin sa akwai inqita'i saboda wa'il shaqiq ibn salama bai riski sauraron wani hadisi daga mu'adh ibn jabal ba duk da cewa ya yi zamani da shi to amma ba lalle ne ya ji wani abu a wajensa ba saboda wa'il ya rayu ne a kufa almajiri ne ga abdullahi ɗan mas'ud shi kuma mu'adh ibn jabal a wannan lokacin yana sham saboda haka ba su samu haɗuwa ba ba su samu rutsuwa ba kuma bai ji komai daga sayyidina umar ba saboda haka ba zai ji daga mu'adh ibn jabal ba shi yasa wani isnadi ya zo a cikin musnad imam ahmad aka ruwaito wannan hadisi ta hanyar Shahr ibn Haushab daga Abdurrahman ibn Ghul shi kuma daga Mu'adh ibn Jabal Daraqutni yace wa hadha shubahu wannan isnadin shi ne ya fi dacewa ya zama daidai to ala ayi halin isnadin dai zai iya zama hasan ne kuma yana da hanyoyi da yawa duk da cewa kowace hanya akwai magana akan ta amma malaman hadisi sun dubi rashin alalin raunin hanyoyin sun karfafa hadisin da shi sannan kuma Shahr ibn Haushab hadisinsa hasan ne idan dai ba ya saba ma wasu daga cikin manyan malaman hadisi wanda suka fi shi inganci ba don haka hadisi ne akalla abinda za a kira shi hasan Mu'adh ibn Jabal ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce akhbirni ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akhbirni an amalin yudkhilni aljanna wa yub'idni min an-nar ya rasulullahi ba ni labarin aikin da zan yi wanda zai shigar da ni aljanna ya kuma nisantar da ni daga shiga wuta a wata riwayar a cikin musnad imam ahmad mu'adh ibn jabal yake wa manzo sallallahu alaihi wa sallama wani abu ne wata kalma ce wata magana ce wacce take amradatni wa asqamatni wa ahzanatni wata magana ce nake so in tambaye ka wacce ta sa min rashin lafiya ta sa na kwanta ta sa ni wato damuwa shine ya tambaye shi cewa ka bani labarin aikin da zan yi ya shigar da ni aljanna ya nisan da ni daga wuta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace innaka sa'alta an azimin wa innahu la yasir liman yassara Allahu yassarahu Allahu alaihi. Kai ka tambayi babban abu, ka tambayi wani abu mai girma, domin duk abin da zai shigar da kai aljanna ya nisantar da kai wuta ba kankanin abu bane, ba karamin abu bane wanda zai sa ka aljanna ya nisanta ka daga wuta. Amma sai yace wa innahu la yasir liman yassarahu Allahu alaihi, amma abin yana da sauki ga wanda Allah ya sauke masa, saboda haka duk girmansa yana zama mai sauki idan Allah ya ga dama ya sauke maka. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa amma man a'fa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa amma man baqila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Wanda duk ya gaskata, amma man a'fa ya bada dukiyarsa fi sabilillahi sannan ya gaskata, wa saddaqa bil husna ya gaskata kalma mafi kyau ita ce kalmar la ilaha illallah, Allah ya madaukakin sarki ce fasanyassiruhu lil yusra. To da sannu za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga sauƙi, to da sannu za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga mai sauƙi ita ce aljanna. Sannan wanda ya yowa da abinda Allah ya bashi na dukiya yake taimakawa addinin Allah, sannan ya ƙaryata kalma mafi kyau ita ce kalmar la ilaha illallah, to wannan shi kuma za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani ita ce wutar jahannama. Allah ya kiyashe mu. Saboda haka idan Ubangiji ya sauƙaƙe maka hanyar shiga aljanna, to aljanna mai sauƙi ce a gare ka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin Bukhari, i'malu wa kullu muyassarun lima khuliqa lah, ku yi aiki kowane za a sauƙaƙe masa aikata abin da aka halicce shi domin shi. Fa amma ahli sa'adati fayassiruhum Allah amala ahli aljanna wa amma ahli shaqawati fayassiruhum Allah yassiru lahum Allah amala ahli an-nar. Yan aljanna Ubangiji ya sauƙaƙe musu aikin da za su yi su shiga aljanna, yan wuta Ubangiji ya sauƙaƙe musu aikin da za su yi su shiga wuta. Saboda haka ɗan aljanna baya jin nauyin abin da yake yi na bautar Allah, Ubangiji ya sauƙaƙe masa, kamar da ɗan wuta shi ma yake jin daɗin aikin ɗan wuta da yake yi, domin wannan shi ya zaɓa, Ubangiji kuma ya taimaka masa akan abin da ya zaɓa. To shi ne a ya sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi fa innahu la yasirun liman yassarahu Allahu alaihi, al'amarin da kake tambaya duk da girmansa amma yana da sauki ga wanda Allah ya so ya sauke masa. To shi ne ya ce ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa zilwati salamih, bana baka labarin wato kan al'amarin ba, in baka labarin ginshikinsa, in baka labarin ƙololuwar tozansa. Shi ne ya ce bala ya Rasulullah, ina so a bani labarin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu salamihi al-jihad fi sabilillah. Ra'sul amri wato kan al'amarin, jigon al'amarin shi ne musulunci. Musulunci kuma su ne waɗannan abubuwa guda biyar da suka zo a cikin hadisin Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara masa yarda, buni al-islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zaka wa sawmu ramadan wa hajji baitillahi al-haram. Waɗannan su ne wato musulunci, ga wanda duk ya tsaya da tabbatar da waɗannan rukunai to ya zo da abin da ake cewa musulunci. Kuma dukkan al'amarin addini sun tattara, ya tattara, ya kunshi a ƙarƙashin waɗannan rukunai. Wato samuwar waɗannan rukunai shi zai sa sauran ayyuka su ma su samu. Annabi ya ce wa abuduhu salah, ginshiƙin sa shi kuma ita ce sallah, tsayar da sallah kamar yadda ta zo a shari'ance, kamar yadda ta zo a Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kula da lokacinta da sharuɗanta da wajiban da suke cikinta. Idan mutum ya tsayar da sallah to ya tsayar da abudul islam, wato ginshikin da yake rike da musulunci. Idan kuma ya tozarta sallah to sauran ayyukansa ma duk zai tozarta su. Don haka kamar yadda yake cewa fala hazza fil islam liman taraka as-salah, wato wanda duk ya bar sallah to ba shi da rabo a musulunci. Shi yasa ba zai yiwu ba mutum a ƙoƙon zuciyarsa ya tabbatar ya sakankance ya yarda da yakini cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah kuma alqur'ani gaskiya ne kuma abinda ya kunsa na umarni da hani su ne addinin da ya wajaba bawa yayi aiki da su kuma akwai aljanna akwai wuta akwai ranar tashin alkiyama ba za ka yi bawa ya yarda da waɗannan abubuwa amma ya kasance kwata-kwata shi a rayuwarsa baya kallon ba za ta yi ba idan har ya yarda da waɗannan abubuwan da na ambata to lalle ne zai ya same shi yana tsayar da sallah ba mamaki a dan same shi yana tahawuni an ya tahawala bis salah rika wasa da ita wani lokaci yayi ta akan kai wani lokaci kuma ya bari lokaci ya wuce wani lokaci ma ya sha'afa ma yayi ta shin wasu abubuwa har lokacin ta zai wuce amma ba ya bar ta kwata-kwata ba shi yasa yana da wuya ka iya gamsar da wanda za ka gaya masa cewa mutumin da baya sallah kwata-kwata kuma musulmi ne zai wuya ka iya gamsar da shi zo da baya sallah gaba ɗaya to ya bar abin da yake babban shi'ari na musulunci wanda yake nuna cewa eh wannan mutum musulmi ne wannan mutum musulmi ne shi yasa lokacin da ake tambayar ɗan wuta ma talaka kun fi safa sai suka ce lam naku min al musallina wa lam naku nut'imu al miskin wa kunna naqudu ma al khaifin kaga farkon abin da suka ce lam naku min al musallin ba ma cikin masu sallah wanda wannan yake nuna maka cewa shi'ari ne babba da yake nuna cewa mai sallah shine musulmi ba zai yi wa musulmi ya zama kuma baya cikin masallata sannan ubangiji ne cewa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din in suka tuba suka tsayar da sallah suka bada zakka sai ce fa ikhwanukum fi din to ɗan uwanku ne a addini kaga makomin wannan idan suka ki tsayar da sallah ko suka ki bada zakka to uquwatu din ta tsaya babu magana ɗan uwanku ne a addini ubangiji sai ya rataye ɗan uwantakar addini da waɗannan abubuwa za ka ce ya ba a faɗi kalmar shahada ba domin ai ba zai yiwu ba mutum ya lalace sallah ba ya kalmar shahada wannan ba za ta yiwu ba saboda faɗar sallah ya tattaro kalmar shahada domin tana biyo bayan kalmar shahada ne tunda har yayi sallah to yana da kalmar shahada saboda haka ta yiwu a samu wani lokaci bawa yana wasa da sakaci da gafala da sha'afa da harkar sallah wannan ana iya samun mutumin da zai ruku da wannan amma ya zama musulmi ne amma kwata-kwata shi a rayuwarsa lam yasjud lillahi sajda wannan ba za ka yi ba la yutasawwar ballantana a ce akwai shugabanci na musulunci akwai shari'a akwai daula ta musulunci an kawo shugaban alkali alkali ya ce to matukar baka yarda ka yi sallah ba za a kashe ka saboda haka a bashi rata ta kwana uku akan yayi sallah ko a kashe shi haddan a kashe shi haddan ridda sannan ya kiyaye ya yi sallar har a zo a zartar masa da wannan kisa babu shakka wannan ba zai yi wa zan musulmi me yasa ya fifita kisa akan yayi sallah sai dan yana ganin cewa sallar nan bai yarda da ita ba ko ba zai amince yayi ta ba saboda haka sallah ta zama amudin din ginshikin addini wala hazza fil islam liman taraka salah وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قولوا نور توزا مسلم شيشين الجهاد في سبيل الله دوليك الجهاد في سبيل الله قبر ميا دفا فتكا وجل كار الدين الله كار الدين الله أنا كار الدين الله تهير دعوة تهير كلام تروى حكا تهير كاري شيدا قدكا وتبرع ذنا ذات نيمو مرق شيشكو تبرق شيئا ينسى wannan shi ake cewa jihad kalmar jihad a musulunci ta kunshi jihadi bil lisani was sinan ta kunshi jihadi bil mali wal anfus jihadi da dukiya ko jihadi da ranka kai jihadi da ranka wajen ka zaka kare martaba ka kare wato matsayi na addinin musulunci duk wannan sunan shi jihadi wanda yayi da dukiyarsa yayi jihadi wanda yayi da harshen sa yayi jihadi wanda ta kama ya dauki makami domin kare addinin sa, wannan shi ma yayi jihadi, kowannen su yayi jihadi. Shi yasa da Ubangiji yace wajahidhum bihi jihadan kabira, Ubangiji ya kirawo wanda zai tsaya ya karantar da Alkur'ani, ya karanta wa mutane gaskiya cewa mai jihadi ne, ce ka yaƙe su, kai musu jihadi da shi, wato Alkur'ani, babban jihadi. Kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa da sauran malamai, cewa dole a samu malamai, sannan kuma dole a samu masu zurfi. Malamai za su tsare addini ta fuskar tabbatar da hujjarsa da bayyana hujjarsa ko da yaushe. Duk sanda aka tsokalo wani abu, su za su fito su yi bayanin hukuncin Allah akan wannan abu. Duk sanda aka zo da wata shubha, su za su warware ta. Duk sanda aka zo da wata shirka, su za su yaƙe ta. Duk sanda aka kullo da wata bid'a, su za su yi rugurgu da ita. To dole ne a samu waɗannan. Sannan kuma ta ɓangare guda a samu waɗanda za su tsare shi ta fuskar wanzuwarsa ba tare da an kawar da masu addinin ba. Duk sanda aka ce ga wasu za su yi barazana ga masu yin addinin ko ba su karanta addinin, to dole ne a samu mahukunta su tsaya su ga cewa sun tsare wannan addinin su kuma da ƙarfin mulkinsu da ƙarfin sojojinsu. Wannan wajibi ne. Idan aka rasa ɓangare ɗaya, to musulmi sun shiga wato halin ha'ulai. Wannan shi ne abinda ya samu duniya tun daga faɗuwar khilafa ta abin al-Uthmaniyya, khilafa al-Uthmaniyya wacce da ita ce laima wacce ta dukkan musulmin duniya suke ƙarƙashinta, ita ce daula ta ƙarshe wacce daga faɗuwarta wato musulmi suka tarwace. Faɗuwar ta sa musulmi duk suka tarwace. Da can duk yawancin ƙasashen musulmi duk suna ƙarƙashin wannan daular. Kuma duk da cewa daula ce ta safarkwace, ta lalace, ta mutu daga ciki, amma dai tana kwaljini, tana ba da kwaljini, domin ana ga dai har yanzu akwai wani abu da ya ɗinke musulmi. In ka taɓa musulmi a Masar, to kamar ka taɓa musulmin da yake Pakistan ne. In ka taɓa musulmin da yake wato a Syria, kamar ka taɓa musulmin da yake Hijaz ne. Duk inda musulmi ke, in ka taɓa ɗaya, to kamar ka taɓa wancan ne. Duk sun zama tsintsiya guda maɗaurinki, tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Saboda haka a haka dai suna da haiba, suna da kwaljini. Ba haka a lokacin taki take wakiltar musulunci ta fuskar ƙarfin soja da ƙarfin mulki, ita kuma Masar take wakiltar musulunci ta fuskar ƙarfin wato ilimi da hujja. Don haka waɗannan su ne sansani guda biyu da duniyar musulunci a wancan lokaci take takama da su, sansanin ilimi da kuma sansanin mulki. Sansanin ilimi shi ne Jami'ul Azhar, sansanin kuma mulki shi ne Istanbul. Don haka a sai ya zamana waɗanda barin karya musulunci sun ba da ƙarfinsu wajen yaƙar waɗannan sansani guda biyu. Sun san cewa in suka rushe wannan katanga guda biyu, to shikenan sun gama da sauran musulmi, kuma babu abin da zai tsinke musulmin. Kuma aka yi amfani da wasu waɗanda suke cewa su ma musulmin ne. Don haka aka riƙa zuga Larabawa, sai suka riƙa kafa ƙungiyoyin Larabawa zalla. Bayan Al-Jami'atul Islamiyya da ake da ita, sai suka kafa Al-Jami'atul Arabiyya. Al-Jami'atul Arabiyya, saboda haka shi yana magana ne da yawun Larabawa, ba wai da yawun musulmi ba. Ba ka in an taɓa Balarabe, shi an taɓa shi, ko ba wani addini Balaraben yake yi, ba ruwansa da musulmi ne ko ba musulmi ba ne, shi ne maganar Larabawa yake yi. Sannan in an taɓa wanda ba Balarabe ba, ba ruwansa ko da ko musulmi ne. To kaga ta ɗanan an fara samun baraka, wanda da ba haka ba ne. Da in ɗan Pakistan ya yi atishawa ya ce alhamdulillah, to ɗan Masar zai ce alhamdulillah. Amma yanzu sai a kalla a ga waye. Da an gaishe da 'yan kayansa irin na Pakistan, sai ya kauda kai, ba nashi ba ne. Sai ya gaishe da shiga irin ta Balarabe. Saboda haka sai aka riƙa zuga wasu a cikin gida, sannan aka riƙa ɗiban wasu ana kai su waje, musamman ƙasashen Turai, ana musu training, ana nuna musu yadda duniya take, idan sai ya buɗe su gane cewa musuluncin nan da baibayi ne a kansu. In suna so su ma su ci gaba, sai sun yaƙi musulunci, musamman ma hijabi. Mata su daina sa hijabi. Wato ka duba wani abu wanda za ka kasa gane masa, bambara kai mai alakar hijabi da cigaba, mai alakar sa hijabi da kuma cigaban kere-kere, misali kere jiragen sama ko tafiya duniyar wata ko menene, mai alakar sa da a ce wai a yaƙi hijabi in ana so a ci gaba. Hijabi ya taɓa hana wannan? To wannan zai nuna maka ba wai so ake ka gane ka waye ta fuskar rayuwar ba. Don haka duk waɗanda suka tura su, aka tura su Faransa a wancan lokacin, suka je suka yi karatu, ba wanda ya dawo ya ƙera mota ko ya ƙera jirgi ko ya ƙera rediyo ko ya ƙera wani abu, sai dai ya dawo ya ɗauki kansa kalin yaƙar musulunci. Kaga ashe ba ci gaba aka zo aka nuna masa ba. Aka samu irin su Rifa'at Bikr Qahtawi, suka je su ne farkon waɗanda suka je daga Masar, aka ɗauke su da raunin da rawani a kansu lokacin. Amma sai ga shi ya dawo tun daga iyakar, ya fara bayanin cewa to ba za mu ci gaba ba sai mun yi koyi da Paris, in ba mun yi koyi da Faransa ba to ba za mu ci gaba ba. Ya ma rubuta littafi inda yake farzanta Faransa, yake cewa a nan ne ya ga abinda ake cewa rayuwa mai daɗi. Ya rubuta wani littafi Al-Ibriz bi Talkhis Paris, wato yana bayanin menene ake nufi da Faransa. Waɗannan waɗanda jarawalinsa aka kai su amma suka dawo kuma suna yaƙar musulmi, su Huda Sha'rawi. Huda Sha'rawi ubanta mutumin kirki ne. Lokacin da aka kwashe su aka kai su can daga airport, tana sauka daga jirgi da ita da abokanta da suka tafi tare, tana sauka daga jirgi sai ta cire hijabinta ta jefa. Tana sauka bayan dawowarsu daga Egypt, daga Faransa, tana sauka sai ta cire hijabinta sai ta yi, ta ce ta gane gaskiya. Tun daga lokacin ta shiga yaƙar musulunci ba ji ba gani, ta yi ridda gaba ɗaya ta fita daga musulunci gaba ɗaya, kai da shara bata bari ba jikinta da musulunci, ta yaƙi Allah da manzansa. Su kuma wayansu ake zigawa ta su suka yi fafuskar ƙwatowa mace ƴancinta, don akwai rubuce-rubucen da ta rika yi ma Arab, tana cewa wai banda zalunci ya za a ce wai mace, maimakon a riƙa kiranta da sunan uwarta a ce wance-wance, sai a ce wance-wane, wanda yake nuna son kai da kawo bambanci tsakanin maza da mata. Dan mai ba za a kirawo ta da sunan uwarta ba. Akwai wasu wasiƙunta da suke rubutawa cewa mai ya sa ma shi kansa Ubangiji yake magana da kansa da siga ta namiji, sai dai ce huwa, ba zai kira kanshi ba da hiya. Su wannan nuna bambanci ne tsakanin namiji da mace, maganganu ne na shakiyanci da kafirci da ta'addanci. To suka ba da ƙarfi a kan abin da ya shafi sansani na musulmi alƙahir na musulmi ta fuskar ilimi, da kuma sansani na musulmi ta fuskar ƙarfin soja, ta fuskar ƙarfin mulki. Suka ga cewa sun kai daular musulunci a wannan lokacin ƙasa. To tun daga kai wannan daular ƙasa, yayin da Mustafa Kamal Atatürk ya fito ya yi a juye-juye halinsa, ya karkashe malamai, aka riƙa bin malamai gida-gida ana ibo su ana kashe, wanda suka samu suka gudu suka gudo masa, wanda kuma su gudu ba aka karkashe. Ya hana kiran sallah, ya hana sa rawani, ya ce daga yanzu babu ruwan taki da wata ƙasa, shi zai gina taki ne kawai, kuma zai gina ta akan mulkin ba ruwan Allah. Don haka duk kuma wanda zai ce zai yi magana, to a gaya masa waye shi. To shi kuma asalinsa da Yahudi ne, daga Yahudu domana, daga wannan gidan ya fito. Saboda haka aka yi amfani da shi, aka sa shi a soja har yayi ƙarfi, ya zo wannan mulki, inda ya mayar da taki ta koma ƙasa ce ta ba ruwan Allah. Aka shiga yaƙar musulunci, amma duk da haka kaga musulunci yake mutuwa, da yake musulunci ɗauke yake da sinadarin rayuwarsa shi karan kansa. Ko da musulmi kowa zai yi shiru ya daina maganar musulunci, a yi ta yaƙarsa, to shi kaɗai musuluncin zai riƙa tura kansa gaba, yana haɗa kansa. shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo jihad zirwatu salamil islam, domin da shi ne za a yi ba wa musulunci kariya ta fuskar hujja, ta fuskar da kuma ta fuskar karfin soja. Shi yasa waɗannan abubuwan al-ilm wal jihad suke tare. Waya daga cikin abinda malamai suka rika magana a kansa wajen musabaka ta ilimi, cewa tunda an yarda a sari hal a musabaka ta samun karfin soja, to babu bambanci tsakanin waɗannan abubuwa biyu, don haka za a iya sa musabaka ta fuskar ilimi, don da waɗannan abubuwa guda biyu ne ilimi yake tsayuwa. Shi ne annabi ya sake cewa da shi, ya Mu'az, ala ukhbiruka bi abwabil birri ko bi abwabil khairi, bana baka labarin ƙofofin alkhairi ba. Ya ce, bala ya Rasulullah, ina so a gaya min jama'ikin Allah. Manzo ya ce da shi, as-sawmu junna, azumi garkuwa ne, was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nara, sadaka tana bice zunubi kamar yadda ruwa yake kashe wuta, wa qiyamur rajuli fi jawfil layli, haka nan da tsayuwar mutum yayi sallah a tsakiyar dare, thumma qara'a, sannan ma'aiki ya karanta fadar Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa tujikkunan suna nesa da guraren kwanciya, suna kiran ubangijinsu ta hanyar bauta masa, khaufan wa tama'a, suna masu tsoron azabarsa suna kuma kwaɗayin aljannarsa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suna ciyar siyasiyarwa daga abinda muka azurta su. Allah ya ce, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, babu wata rai da ta san abinda aka ajiye musu, aka ɓoye musu na farin ciki, jaza'an bima kanu ya'malun, sakamako ga abinda suka kasance suna aikatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Mu'az ƙofofin alkhairi, bayan ya gaya masa abubuwan da suke wajibi a kansa, sai kuma ya gangaro kan abubuwan da suke nafila, wanda kuma dukkan wani wanda yake so ya samu cikakkiyar wali, ya samu ya zama cikin muqarrabina, to yana buƙatar kuma na wajibi, ba ya tsaya akan abin da yake wajibi ba. Da a baya daman waliyai, akwai waliyin da ya taƙaita a kan wajibai, wannan shi waliyi ne, ya bar haramun ya kuma kawo wajibi, amma bai shiga cikin nafin tudu ba, wannan shi ma yana da walitaka gwagwadon abinda ya zo da shi na wajibin nan da kuma barin haramun. To amma akwai al-muqarrabuna, akwai as-sabiquna as-sabiquna, waɗanda suke sun yi fice, sun yi fintinkau, su ne ƴan ajin farko a waliyai, su ne waɗanda bayan sun zo da farilla kuma suke zuwa da nafil tudu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin Mu'az ibn Jabal zuwa ga wannan, yace, as-sawmu junna, azumi garkuwa ne, was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nar, sadaka kuma tana bice wato zunubi, tana kawar da zunubi kamar yadda wuta take kashe ainihin ruwa yake kashe wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa azumi garkuwa ne, to mutumin da yake azumi, azumin nan zai zama sa garkuwa, matukar dai bai keta ya yaga ko ya fasa wannan garkuwar ba. Haka kai kokari kai azumi ka gama ba tare da ka karye garkuwar azumin ka ba. Abin da yake karye garkuwar azumi shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abu Hurairah, yana cikin Bukhari, as-sawmu junna, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum فلا يرفث ولا يجهل فإن شابه أحد فليقل إني صائم. النبي يجي أزمي غرقواني وأن دوك يكي أزمي تو أرد لن كدا يتي زي مقال البابا كدا يتي زي يوتا إذا ما وان يجاشي لفتا يجي توني أزمي نكي وتو يوجدتك وانا أبند زي كيتا مسا ويكريا مسا وانا غرقواني. Don haka wasu daga cikin magabata suke cewa yi kokari ka gama azuminka ba tare da ka karye garkuwarka ba. Karye garkuwa shine a ce kayi giba ko kayi damima kana azumi, ko kayi ƙarya ko ka ci mutuncin wani dukkan wata maganar da shari'a bata amince da ita ba bata yadda da ita ba to tana karya garkuwar wannan ta'azumi shi yasa a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa as-sawmu junnah ma lam yakhruqha azkir wayr imam ahmad yace azumi garkuwa ne matukar bai keta garkuwar tashi ba bai karya garkuwar tashi ba kariya ta din kuma su ne waɗannan abubuwa da muka ambata don haka mai azumi yana tare da wannan garkuwar azuminsa zai hana shi faɗar maganar da bata dace ba zai sa shi faɗar alkhairi zai sa shi karatun alqur'ani zai sa shi zikiri da tasbihi wala kula duk wanda ya lazumci azumi sahihi to zaka samu ya rike bakinsa daga dukkan abin da bai dace ba wani yunwa ma ba za ta bashi ya tsaya ya ta maganganu ba saboda haka azumi garkuwa ne shi yasa a cikin hadisin sahihai hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi duk dan duk aikin dan adam nashi ne amma banda azumi na ne bai shi azumi fa zai ƙure ba ta shiga cikin azumi saboda kana iya ka cewa mutane kana azumi alhalin ka ci abincin ka kai tatin saboda ka wani abu ne tsakaninka da Allah ba yadda za a gane ka cewa baka azumi ko kana azumi idan ka ga dama kana iya keta alfarma azumin ba a sani ba amma kai ki ka bari ba kai wannan ba shi yasa ubangiji sai ya keɓa azumi ga karan kansa sai as-sawmu li wa ala ajzibi sannan sadaka tana kashe zunubi wato sadaka mutum ya bada dukiyarsa dan Allah abinda ya mallaka ya bada shi dan Allah sawa'un sadakatu sirri ko sadakatu alaniya sadakar da zai yi a fili ko kuma sadakar da zai yi a bayyane bambancin da ke tsakanin wanda yake sadakatu sirri da mai sadakatu alaniya kamar bambancin tsakanin wanda yake qiyamul layli da mai qiyamul nahari kaga mai qiyamul layli babu shakka wannan shi ya ta qiyamul abinda sallarsa ta fi samun kamala ta fuskar babu yadda za a yi da cikin dare shi kadai a ɗakin sa ya tashi ya yi sallah sabanin wanda da rana kowa yana gittawa yana ganin sa to bambancin da ke tsakanin wannan da wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim hadisi abu huraira yana cewa afdalus salati ba'da al-maktubah qiyamul layl sallar da tafi fifiko da falala bayan sallar farilla ita ce qiyamul layl ayyuhal dari to fifikon da ke tsakanin mai bada sadaka a fili da wanda yake bada sadaka a boye kamar fifikon mai yin qiyamul layl da mai yin qiyamul nahari Allah la ta'in tubdu sadaqati fa ni'al mahiya wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa in kafir 'ankum min sayyi'atikum in kun bayyana sadaka kuka yi ta a fili fa ni'al mahiya wannan ma madalla da haka domin wani ya iya gani shi ma ya kwaikwayi aikin alkhairi ta wajenka ya ga kana ciyar da dukiyar ka fi sabilillah shi ma ya ga ya kamata ya kwaikwayi wannan yayi ko kuma in tukuha kuka boye wa tukara kuka ba wa fakirai fa huwa khairun lakum wala shay fi alkhair Allah ce kuma yana kankare muku ne sayyi'atukum daga laifukan ku ashe sadaka tana tana zama sanadi na kankare laifukan ku ce sa salaf suna da kwadayin su ga cewa suna tabbata irin wannan musamman koyi sadaka Ali ibn Husayn Zainul Abidin wato ba a san irin sa ana tuhuma sa da ruwa a zamanin sa sai kuma ruwaci dan ba wanda ya taba gari shi san da ya dauka ya dauki abin sa ya bada kyauta ba a gane kautar sa ba sai bayan da ya bar duniya sai ga mutane suna ta kunkulowa wanda yazo ya ce ka mutumin nan da yake taimaka mu a shiyara wannan ba ya kullu wannan ba ya kullu amma lokacin da yana da rai jifan sa ake da ruwa saboda ba wanda ya san cewa yana wannan aikin sadaka to akwai irin waɗannan a kowane lokaci ibn baz nan wato da dama mutane ba su san irin nauyin da yake kansa na marayu ba da aradil matan da mazajensu suka rasu suka bar su ba mai kula da su, ba a gane nauyin da yake kansa ba, sai da ya bar duniya. A lokacin aka riƙa ganin wasu suna ta zuwa, ashe akwai usar gidaje da yake taimaka musu, duk sanda aka yi albashi to zai kasa albashinsa wani gida kaso kaza, ya ɗauki wani kasanbi ya ce aka yi musu. Wannan ita ce sadaka ta ɓoye, ita ce Allah ce fahuwa khairun lakum. Wa qiyamur rajulu fi jawfil layli, wato tsayuwar dare, wato mutum ya tsaya tsakiyar dare. Jawfil layli su malamai sun ce wasaquhu, tsakiyar dare su malamai suka ce ana nufin lokacin da a waqtin nuzulil ilahi, lokacin da Ubangiji yake sauka duniyar abin nan sama ta kusa, yana cewa man yas'aluni fa u'ti wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, wane ne zai roƙe ni in bashi, wane ne zai nemi gafarata in gafarta masa. To a wannan lokacin ake magana, lokacin abin sulhun ƙarshe na gari. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗar Allah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. To suna abin nan jukkunan suna nesa da guraren baccinsu, wato suna kaurace wa guraren bacci, suna kiran Ubangiji ta hanyar bauta masa, khawfan wa tama'a, suna tsoron azaba, suna kuma kwaɗayin wato lada. Wannan ita ce ɗabi'a ta waliyai, suna tsoron azabar Allah, sannan kuma suna kwaɗayin samun aljanna, samun aljanna. Kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam yake addu'a, wa ja'alni min warasatil jannatin na'im, ya Ubangiji ta sanya ni cikin masu gadan aljanna, za su gaji aljanna. Annabi Ibrahim Khalilur Rahman, shi yasa lokacin da mutumin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ma uhsinu dandanataka wa dandanata mu'ad, annabi ya tambaye shi kai me kake a sallah, ke idan kana karanta Fatiha kuma ya roki Allah aljanna, sai ya ce ma uhsinu dandanataka wa dandanata mu'ad, amma kai gungunin da kake kai da mu'ad ban san me kuke faɗa ba, ni dai Allah nake roƙo aljanna, kai ban san me kuke roƙa ba kai da mu'ad. Sai annabi ya ce haula halu dandin, kuma kan wannan muke mu ba addu'a, addu'ar mu da muke ke dan Allah ya ba mu aljanna ya raba mu da wuta. To amma wani ya kirji ya ce shi ya fi ƙarfin aljanna, shi in dan aljanna ne a ƙona shi, wani irin addini ne wannan. Kuma wai a ce wannan ita ce walittaka, wannan zai riƙa wannan gatsalin, kuma ce shi ne wali, shi ya kamata a girmama, shi ne ya san Allah, shi ne arifi. Suna ya arifi ya riƙa wannan magana, arifi ka kai annabi Ibrahim ko ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin Allah. Amma gashi abinda suke faɗa kenan, gashi abinda suke roƙa kenan, kai ka ce kai arifi ne, in dan aljanna ne kake bauta Allah, to Allah ka ƙona ni. Har mutum ya riƙa cika baki yana cewa ya Ubangiji, in ina bauta maka dan aljanna ka ne to ka kasa ni, in kuma ina bauta maka ne dan tsoron wuta to ka sa ni wutar. Kaga wannan akwai rashin kunya kenan, shi abunsa da aljanna da wutar duk abasan Ubangiji ya yi su, da yin su da rashin yin su duk ɗaya. Aljanna ba za ta sa shi ya bauta Allah saboda yana sha'awar ta ba, sannan wuta ba za ta sa shi ya bar bauta ya bauta Allah ba saboda ba ya tsoranta, baya tsoranta. Ai Allahumma in kuntu abadtuka fama an fi jannatika fahribni minha wa in kuntu abadtuka fama khawfan min narika fa'adhibni biha, in dan ka sa ni aljanna ne to Allah ka hana ni, in dan ka sa ni a wuta ne ina tsoron wuta ne to ka sa ni ciki din, ina bauta maka kawai dan zatinka. Wannan shirme ne, akwai redi ga Allah, akwai redi ga Allah. To nan da Ubangiji ya faɗi masu bauta masa cikin dare, sai ya ce khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, babu wata rai da za ta san abinda aka ɓoye musu a aljanna na farin ciki, wato ba za ta gano haƙiƙaninsa ba ko da za ta ji sunansa. Qur'ani ya sifanta aljanna, ya faɗi abubuwan da dan aljanna zai samu, zai samu hurul ini, zai samu ƴaƴan shila, zai samu athamarat, zai samu anharin min asal, anharin min laban, duk Ubangiji ya faɗi waɗannan. to amma hakikarin yaya abin yake, yaya dandanan sa yake, wanda ba wanda zai sani sai ranar da aka ce. Idan mun je can duk gaba daya zan ba juna labari, amma yanzu sai dai ka rika jin sunayen. Shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa duk wani abu na aljanna sai dai yayi kama da nuna zuciya a suna kadai, amma ba a hakikalinsa ba, sai dai a suna. Akwai bangwara a duniya, akwai bangwara a aljanna, akwai kwakwa ko ba kwakwa. Duk abin da kake sha'awa akwai, ko wanda yana son kwakwa, saboda haka ba za ka ce ba kwakwa ba. Saboda wala wujuda min kulli thamarat, duk wani abu ƴaƴan itatuwa suna da shi a aljanna, suna da shi a aljanna. Saboda haka a nan suna ne kawai yake haɗa su, kullama ruzuqu min hadhihi thamaratin rizqa faru hadha alladhi ruzuqna min qabl wa utu bihi mutashabiha. Farkon karo da ka je kaga an aje maka hantsar ayaba, sai ka ce kaga ayaba shi ma nan ma ayaba ce, to sai ka ci sai ka san wace ayaba ka ci, to shi ne wa utu bihi mutashabiha, an kawo musu shi ne kawai sun yi kama da juna, a suna ne a ido kawai kaga an yi kama, amma ba a hakika ba, ba a dandano ba, ba a hakikaninsa ba. To saboda haka Allah ya koye musu kayan marmari, kayan jin daɗi wanda ido bai taɓa gani ba, bai ma taɓa rantsuwa a zuciya ba. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah, sallar kufufi, lokacin da aka ga yayi gaba, aka ga yayi baya, aka kuma yayi gaba, bayan ya gama sahabban su suke tambaye sa yaya sun ga yayi gaba sun ga yayi baya, yace ba abin da ba nuna masa a wannan tsayuwar tashi, an kusanto masa wuta ya janta da balbalin bala'in da yake cikin ta, yayi baya, an kuma kusanto masa aljanna shi ne yayi gaba, ya so ya jinto mana wani ɓangare na ƴaƴan itatuwan ta, yace to da ya kamo, to da za a yi ta cin wannan ƴaƴan, har tashin kiyama za su kare. Wanda yana nuna cewa aikinka da kake yi na alkhairi yana zama sababan li dukhulika aljanna, zai zama shi ne sabab na shigarka aljanna. Ubangiji madaukakin sarki ya sanya da'a sabab ce ta shiga ta samun rahama, kamar yadda ya sanya ma'asiya da saban Allah sabab ne na haɗuwa da hukumar Allah ko hushin Allah. Shi yasa Ubangiji ya ce jaza'an bima kanu ya'malun, wa tilkumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun, wannan aljanna ce da aka gadar da ku saboda aikin da ku kasance kuna yi. Hadisin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da yake cewa لا يدخل احد منكم عمله الجنه, باب wani daya daga cikin ku da aikin sa zai shigar da shi aljanna. Suka ce wala anta ya rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani allah bi rahmatihi, hanni ma aiki da ba zai shigar da ni aljanna ba sai dai idan ubangiji ya lullube ni da rahmatsa. Malamai suka ce abinda hadisin yake nufi wato aikin ka ba zai shigar da kai aljanna ba ala wajhi al-istihqaq, la ala wajhi sababiyya, ala wajhi al-istihqaq, kaga cewa aikin nan da kai tabbas ka cancanci aljanna, in ba baka aljannan nan ba an zalunce ka. To babu wannan aikin da zaka yi ka faɗa haka, babu shi, kace kai aikin da ka cancanci aljanna, aljanna ta zama haƙƙin ka ne, ta yadda in ba baka ba an cuce ka, wannan babu shi. Saboda duk ni'imomin da Ubangiji ya yi babu wacce za mu iya biya, ballantana har ya yi ragowa mu sayi gidan aljanna da sauran, ba za mu iya biyan bil ɗaya cikin ni'imar Ubangiji ba ɗaya ba, ballantana har a samu canji na ayyuka da za ka ce to wannan ka sayi aljanna da shi, babu. To amma Ubangiji ya sanya aikin kai zama sababi na ka shiga aljanna da falalarsa da rahamarsa, domin shi kansa ya farlanta maka aikin, ya ce da kai aiki kaza ka yi in sa ka aljanna, wannan ma rahama ce, wannan ma falala ce. Saboda ka shigar mu aljanna ta hanyar ayyukan da muka yi na da'a, ita kanta wannan rahama ce da falala ta Ubangiji. Kaga maganar manzon Allah ta tabbata, babu wanda zai shiga gidan aljanna sai da rahamar Allah da falalarsa, domin aikin da muke yi falala ce ta Ubangiji, rahama ce ta Ubangiji. Don haka duk abinda Ubangiji ya saukar mana na addini din nan, rahama take, falalarsa ce. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Falalar Allah shi yasa malamai suka fassara qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, suka fassara fadlillahi wa rahmatihi da cewa al-islam, sai al-qur'an, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To duk magana maganganu ne wanda suna da talazubi, wato duk maganganu ne wadanda ma'anarsu guda daya ce. In kace musulunci, in kace al-qur'ani shine dai musulunci, in kace annabi sallallahu alaihi wasallama shi yazo da al-qur'ani da musulunci, saboda haka abu daya ake mada, sai dai kawai ana fadar sa ne da sigogi daban-daban. To Ubangiji ya kira wannan falala, ya kira ta rahama. Don haka musulunci da za ka yi ka shiga aljanna, falala ce ta Ubangiji, rahamarsa ce. Summa qala, sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, ya Mu'adh, ala ukhbiruka amlaka laka min dhalika, a riwayar Tirmidhi, ala ukhbiruka bi milaki dhalika kulli, bana baka labarin da abinda zai gane maka wannan gaba ɗaya ba, ya tattara maka waɗannan duka. Sai ya ce, amsik alaika lisanak, ka riƙe harshenka, ka riƙe harshenka wannan. Fa akhadha bi lisanihi, a riwayar Tirmidhi ce, fa akhadha bi lisanihi fa qala kuffa anka, kuffa alaika hadha. Annabi ya kame harshensa ya ce, to ka riƙe wannan. Shine sai Mu'adh ya ce, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi, ashe za a kama mu da abinda muke faɗa, wato ko da ba mu aikata ba, maganar da muke yi ko ba mu aikata ba, sai a kama mu da wannan. Fa qala, sai manzo ya ce, thaqilatka ummuka, mahaifiyarka ta yi wabinka. Wannan kalma ce da suke faɗa domin tsawatarwa, kamar annabi ya daka masa tsawa. Yace, ya Mu'adh, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim, shin akwai abin da yake kifa mutane a cikin wuta akan karan hancin su in ba abubuwan da harasan su suke girba ba? Wato abin da harshenka ya shuka shi kake girba a lahira. Don haka sha'anin harshe, wannan da muke magana da shi, yana da hadari ƙarai da gaske. Kusan duk manya-manyan laifuffuka za ka ga cewa suna gudana a kan harshe. Idan ka dubi shirka kawai, madaruha alal lisan, harshe, alƙawlu ala Allah bila ilm alladhi ja'alahu Allah qarina ash-shirki, fadar ka fadi ƙarya ka jingina wa Allah, da me ake yi da harshe? Alƙawlu zur, wanda annabi Allah ya sanya shi ƙarin ne na shirka, ijtanibu ar-rijsa min al-awthan wajtanibu qawla ar-zur, Ubangiji ya hada su ya gwaba su wuri guda. Da me ake yin shi da harshe? Giba, da me ake yin ta da harshe? Annabimanci, da me ake yin sa da harshe? Yi wa Allah da manzansa ƙarya, da me ake yin sa da harshe? Saboda haka harshe din nan hadari ne, hadari ne. Shi yasa wata rana Jarir ya shiga wajen Abubakar Siddiq, sai ya same shi yana jan harshensa, yana matsar harshensa. Sai Abubakar bai wannan, ya ce, hadha alladhi awrada lil mawalid, duk bala'in da na faɗa wannan ne zai jefa ni, wannan ne zai jefa ni harshe. To shi yasa harshe shi idan ya gyaru, babu wani aikin da'a da za ka yi tilas ya haifar maka da aikin, sai aikin harshe. Mutum zai iya yin azumi da rana ya yi buɗe baki da haram, ba zai yi ba? Zai yi. Zai iya ƙiyamar laili da dare da safe ya je ya ci haram, duk zai yi. Amma mutumin da ya gyara maganarsa, ya zama mai gaskiya a maganarsa, to duk ayyukansa ma za su zama a gyara suke. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna fala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yatahara as-sidq hatta yuktaba inda Allahi siddiqan. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا kaga wannan yana nuna cewa shi harshe idan har ya jaru to an gama magana duk sauran gabbai suna cewa al-lisanu amirul badani shi yake sarautar jiki in ya jaru to sauran ayyuka ba da za su kyau in ka samu mutum mai gaskiyar magana mai gaskiyar alkawari mai zikiri da ambaton Allah da karatun alqur'ani to zaka samu duk sauran ayyukansa ma sun bi harshe amma ka same shi makaryaci mai yaudari mai yi wa Allah ƙarya mai ƙagen bid'a ya yada ta to za ka samu ayyukan sama duk suna bin abin da harshen yake abin nan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa to in ya rike wannan to ya gama komai shi yasa ya kira milaki zalika kulli duk zai tattaro maka abin da na faɗa duk a baya ka gyara harshenka ka gyara harshen ka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah inna ar-rajula la yatakallamu bi kalima la yulqi biha balan fa yulqa biha fi jahannam aw fi an-nar 70 qarifan mutum zai iya fadar maganar da bai dauke ta a bakin komai ba sai sanadiyar a jefa shi cikin wuta shekara 70 a wata ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jefa shi cikin wuta فيكون في العذاب ابعد مما بين المشرق والمغرب زمانا اساشي عذاب تزلت كان تزلت سما دا كفا saboda wata kalma dai da zai yi wace mai dauke ta ba komai ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan milakul amri kullihi mutun ya rike harshen sa ya daina sakin bakin shi a ko ina ya daina zama ratata duk inda ya zauna kai abinda ya ya abin nan yazo harshen sa kawai fada yake to akwai hadari kuma haka kullum duk mutumin da yake su to sai ka same shi da matsala shine Ibn Taymiyyah yace wa tafsiru hadha ma thabata fi sahihayn ina ga lokaci yayi da zamu tsaya anan domin Ibn Taymiyyah zai ci gaba da kuma fassara gabar karshe ta wannan hadisi wato mutum ya rike harshen sa zai kaya mana cewa akwai inda shiru yake daidai akwai kuma inda shiru ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in illahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmid din wanda yake hadithul bitaqa da makamantansu waɗanda suke nuni da cewa duk wanda ya yi kalmar shahada zai shiga aljanna yana ɗaya daga cikin hujjar da 'yan shi'a suke kafawa don su faɗi komai don sun faɗi komai ba zai hana su shiga aljanna ba shin abinda suka faɗa daidai ne wannan ina ga ansa ce da duk wani wanda yake lazuntar karatukan sunna zai iya bada ita kalmar shahada ba wai kalma bace tuqalu bil lisani faqat tana da sharuɗa ai kowa ya sani akwai sharuɗan kalmar shahada wanda dole ne sai ka amince da waɗannan sharuɗa inda mutum zai faɗi kalmar shahada amma a zuciyarsa bai yadda ba a zuciyarsa yana shakka ya ce la ilaha illallah da baki amma a zuciyarsa yana shakka wanda ya za ta amfane shi ba za ta amfane shi ba shi yasa a wasu wayoyin annabi ce man qala la ilaha illallah khalisan biha qalbu ya zamana da ikhlasi a zuciyarsa ya yarda da cewa eh babu abu bauta da gaskiya sai Allah to wannan kaga sharadi ne fadar baki kawai idan ba a zo da wannan sharadin ba za ta yi amfani ba haka nan al-ilmu bima tazammanat mutum ya san me ta kunsa idan kana faɗin la ilaha illallah da baki amma baka san me ta kunsa ba ka faɗe ta yanzu a juma'a kadan ka karya ta kaga wannan faɗar ta bata amfane ka ba shi yasa a wata ruwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-janna illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun saboda haka sai an samu ilimi da abin da kake faɗa din, sannan kuma a samu mahabba, wato ya zama a wannan kalmar da ka faɗa kuma kana son ta. Idan ya kama da kalmar amma kuma baka son abin da ta kunsa, baka son maganar tauhidi, maganar tsayanta Allah da bauta, ya zama baka son ta, aga wannan kalmar ba za ta amfane ka ba. Haka nan mutum ya miƙa wuya al-izzan wa taslim, ka miƙa wuya ka saduda da abinda wannan kalmar ta zo da shi. Idan aka kafa kalmar amma kuma ka ja da Allah, to wannan kalmar ba za ta amfane ka ba. Shi yasa Larabawa na farko da yake sun san ba wai kawai faɗar ta ne da fatar baki ba, tana ɗauke da wasu sharuɗa da dole mutum ya cika su. Shi yasa suka kiyarda su faɗe ta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace su ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, yastakbiru, ce ku ce la ilaha illallah sai su ɗau girman kai. A ja'ala al-alihata ilahan wahida, yanzu Allah ɗaya kenan za mu bauta, ba za mu ɗan haɗa wani abubuwa ba, ba za mu ɗan kama ƙafa, ba za mu ɗan tsari da tawassali ba. Kaga su sun fahimci me take nufi. Inda a ce ai su faɗa ne da baki kuma a je a ci gaba da abin da ake, ba abin da zai hana Abu Jahal ya faɗa, ya faɗa ya je ci gaba da bautar Lata da Uzza, ba za ta cuce shi ba. Sai ya faɗa, ba za a tsaya ai ta kashe-kashe ba, saboda kawai kalmar da za a faɗa da baki. Sai dai kalma ce wacce ta kunshi rayuwa gaba ɗaya. Shi yasa wani malami yake cewa la ilaha illallah manhajul haya, la ilaha tsari ne na rayuwa duka. Wanda ya shiga ƙarƙashin wannan tsarin to dole ya yarda akwai tsare-tsare, ba kawai la ilaha illallah take a baki ba. Don haka kalmar kawai mutum ya ce tunda na ce la ilaha illallah, wanda ya bani lasisi in bauta ma wani ba Allah ba, ba abin da zai faru. In zagi Abubakar, in zagi Umar, in kafarta su, dan na ce la ilaha illallah ni da aljanna ne, wani ai hauka ne, ba na ji akwai musulmin da zai amince da wannan. Ai wai yana ganin tunda dai shi ya yarda da cewa ana iya a zage su, ko da sun ce la ilaha illallah din, shi wannan la ilaha illallah din tasu shi abun sa ba ta amfane su ba, da ya kamata amfane su cece su. Fidiya wato dandatsa da ake yi wa rago ko ɗan akuya don ya daina barbara, shin ya halatta? Wannan bai halatta ba, bai halatta a fiɗiye rago ba ko a dandake shi. Idan mutum ya yi atishawa a cikin jama'a ya kuma ce alhamdulillah, to mutum ɗaya ya ce yarhamukallah ya wadatar da kowa, duk wanda ya ji shi. Haƙƙin musulmi ne akan haƙƙinsa ne akan ka in ka ji shi, wanda bai ji shi ba bai zama haƙƙi ba, kamar sallama ce wanda yayi, wanda duk ya ji sallamar ba ya wajibi ya ansa, wanda yake laifi bai ji ba bai zama lazimi a ansa ba, amma duk wanda ya ji ya wajibi ne ya ansa masa. Haka nan in ya atishawa duk wanda ya ji san da ce alhamdulillah wajibi ne ya ce rahmatullah. Wanda ce mutum da ya auri jikar 'yar uwarsa, wato shaƙiƙiyarsa, wanda jikarsa dai kawai ya auri jikarsa, sannan yau ya auri jikar 'yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya, suna da 'ya'ya biyar yanzu, ina matsayin wannan aure ke addini, ya za a yi auri abin nan? Shi ƴaƴanta shi bakwan su ne, don haka duk waɗanda suka biyo tsotson wannan duk a matsayi ɗaya suke, shi ne wa in sahula, ko duk matsayinsu ɗaya. Saboda haka in ya auri jikar ƴarsa, to ya auri jikarsa, na jikar ƴar uwarsa ya auri jikarsa, saboda haka wannan aure ba aure ba ne. Menene ya sa ƴan bid'a a yanzu suke kyamar shagaltuwa da ilimin hadisi? To da ya kamata su baka ansa, me yasa kuke ƙin ilimin hadisi ba kwa shagaltuwa da shi? Shi ilimin hadisi matsala zai zama bid'a, saboda galibi bid'a tana maƙalƙalewa hadisai ne marasa kyau, shi kuma ilimin hadisi yana tona asirin hadisan waɗannan. To kaga za a yi a shirya, sai ka riƙe wata bid'a kana ta burga kana kawo sabbin hadisai, kana kuma littafin malaman hadisai manya su dara kudi su Ibn Abi su Al-Uqayni, kana karanta sai kai tana la asla lahu batil, to dai ku shirya ai ba za ku shirya ba. To haka wannan shine dalili, shi yasa zaka ga suna kawo wasu maganganu dan su kakkauce ba wannan, sai a ce eh hadisi zai iya zama a gurin malaman hadisi ƙarya ne, amma arifi waliyi sai ya mafarki ga annabi, annabi ce gaskiya ne, kuma zai yiwu hadisi ya zama sahihi ne, duk al'umma ta yadda sahihi ne, Bukhari, Muslim da waye, kuma arifi ya ga manzon Allah a mafarki ko su haɗu ido da ido, annabi ce ƙarya ne ban faɗa ba. To kaga wannan magana duk ta rushe ilimin hadisi, tunda ka gama an gama bincike don an ce ba gaskiya ba ne, wani ya ce sun haɗu da manzon Allah ya ce gaskiya ne, an gama bincike an ce eh wannan hadisin manzon Allah ne sahihi ne, wani ya ce shi ya gama da manzon Allah ɗazu sun haɗu ya ce ƙarya ne, kaga an rushe ilimin hadisi. Shi yasa Al-Ajruri a cikin littafinsa Kashful Khafa a muqaddimarsa sai ya ɗauko maganar Ibn Arabi, wannan makirin sufi, a cikin maganar da yake faɗa kenan cewa hadisi yana iya tabbata ta fuskar ka'idar ilimin hadisi, amma manzo Allah ya gamu da wani wali arifi ya ce ba hadisinsa ba ne, hadisi na iya zama ƙarya ta fuskar ka'idar ilimin hadisi a gurin malaman hadisi, kaka wani arifi ya gamu da manzo Allah ya ce masa hadisi na ne. To in har wannan magana mutum zai yarda da ita, me zai sa kai a jiluni ka zo kai wannan littafin ma har a cikin ka rika bayanin sahihi da yi, ai kaga rushe littafin tun daga muqaddima. To da yake daman littafin kamar Al-Maqasid al-Hasana ne na Suyuti na Sakhawi ya wanka, saboda ba shi da wani juji a ciki, ko ya rushe ba abin ba wani wahala, tunda ba shi ya wahala ginawa ba. Haka wannan dalili shine babban dalili da yasa zaka ga cewa dan bid'a baya shagaltuwa da ilimin hadisi, da ya shagaltu da ilimin hadisi to zai ta samun matsala da malaman hadisi, dan shi hajarsa har kullum waɗannan hadisai marasa kyau su ne hajarsa, shi ko ilimin hadisi zai rika bayanin su, to kaga kuma ba za a shirya ba. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana gamsuwa, ka tare mana jagora, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam.